إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah madaukakin sarki yau ma mun samu zarafi na mu zauna dan mu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh Muhammadu ibnu Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala wanda muka saba karantawa a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da malamin mu na da'awa al-sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ta'ala ya ji kansa da rahama anan bakin tashar yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi yau muna almuru na biyar ga watan Sha'ban lissafin hijira shekara 1445 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan Fabairu watan biyu miladiya lissafin shekara 2024 idan ba a manta ba muna karatu a cikin babin da malam ya kawo don yin bayanin dukkan wanda ya tsantsance tauhidi ya haƙƙaƙe shi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba balle azaba man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisabin wala azabin karkashin wannan babi mun yi karatu da dama muna cikin hadisin da malam ya kawo mai tsayi farkon sa daga Husain ibn Abdurrahman wanda ya kunshi hadithin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu shi Husain ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-barihata fa qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludidtu qala fa ma sana'ta قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة بارك الله فيك وانا حديث من كرنتوشي باب كاتا مقوما بايا كودا دي فسرا abin da ya rage mana a cikin sa shine bayan mun karanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu fashin bakin waɗannan mutum 70,000 masu shiga aljanna babu hisabi balle azaba cewa su ne waɗanda ba sa neman ai musu tofi ko ai musu magani kuma su ne ba sa waɗanda ba sa yin lalas don ciyo sannan su ne waɗanda ba sa dogara da canfi don bukata wa ala rabbihim yatawakkaluna kadai suna dogara ne bisa ga ubangijinsu wannan shine abin da muka tsaya a kansa tare da bayanan da suka gabata karishin abin da ya rage fa kama ukashatu bin mihsan sai wani sahabi da ake ce da shi ukasha ibnu mihsan ukasha da shidda wa kaulase din tana da shidda ukasha ibnu mihsan sai ya mike wannan sahabi فقال سيئتي ادعو الله ان يجعلني منهم يا مايكين الله كروكي الله يسنياني تكنسو ودنمتن دبو سبايك ورند رسجع الجنة باب حسابي بلي عذابا لقامن الله يسنياني تكنسو سو ما سوني اما سنك يافي كنغا انام اوكاش بيشيبا يا مايكين الله لقامن الله دنم دماء تكنسو eh saboda hatsarin da ke cikin wannan tambaya ha yawa idan yace dinnan mu zam daga cikin su bai san ya ansa za ta kasance ba shin zai yiwu an ce mutum 70,000 za su shiga babu hisabi balle azaba tunani ne ukasha yayi mai kyau idan yace ya ma'aikin Allah ka roka mana Allah dinnan mu zama daga cikin su idan akwai waɗanda Allah bai hukunta suna ciki ba to ya tambaye abinda ba zai samu ba an gane ko so wani lokacin irin wannan tunanin yana da kyau duk mai hankali ya zama yana da shi akwai abinda a matsayinka na mai hankali wayayye ka san ba ma mai yiwuwa bane amma kuma sai ka ga wani ya dauke shi muhimmin al'amari tunda misali a cikin gaisuwa wani zai iya ce maka da fatan kowa yana lafiya wani ma a Facebook zai rubuta ce to yan uwa da fatan kowa ya tashi lafiya kaga wannan bai yi magana ta hankali ba mujarradul aql hankali kare bai amfani da shi ba ya zai kowa ya tashi lafiya yawa dole akwai wanda bai tashi lafiya ba dole ne wannan ba za ka ce da fatan kowa ya tashi lafiya ba wannan fatar taka bata da mahalli ukashi ce ya ma'aikin Allah ka roka mini Allah ya sanya ni a cikin su faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace anta minhu kana cikin su ukasha yayi sara akan gaba kenan kayansa ya tsinke a gindinka ba kakarsa ta yanke sakan ji ba haushi wato kana cikin su anta minhu kana cikin su kaga yanzu ba wai addu'ar aka masa ba cewa ya ubangiji to ka sanya shi a cikin su ce aka yi masa kana cikin su an gane thumma qama rajulun akhar sai wani mutumi ma kwadayayye ya tashi amma mai kwadayin aljanna irin mu sai ya tashi fa qala sai yace ud'u Allah an yaj'alani minhum ya makin Allah ka roki Allah ni ma ya sanya ni a cikin su fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sabaqaka biha ukashatu ukasha ya riga ka nan ukasha ya riga ka da aka ce biha ukasha ya riga ka wannan dama to wace dama shin hadin nan yana kuma aljanna ko yana kuma tambayar ne kaga nan zamu ce yana kuma tambayar ne ba yana kuma aljannar ba domin ai aljanna kam cewa aka ce masu shiga babu hisabi balle azaba mutun 70 yanzu da ukasha ya roka aka ce yana cikin su a 70 kan saura nawa kaga saura 69 da 999 to tiyaye za a ce ukasha ya riga ai da gurbi da guri haka ba wannan ne ukasha ya riga ba so kana dauka wannan mutumin baya ciki ne a ba an ce ban da shi a cikin mutum 70 din bane ba wannan ukasha ya riga shi ba abinda ukasha ya riga shi shine tambayar damar tambayar ukasha ya riga ka damar yin wannan tambayar sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya maida al'amarin musabaka kaga idan ku musabaka ce ai ɗaya ne yake yin na ɗaya biyu ba su haduwa su yi na ɗaya daka tunda yanzu tambayar ta zama manzon sallama ya mayar ta rige-rige kuma an riga an ci to shikenan yanzu ba hali kuma wani ya sake shigowa an riga an ci daka ukasha ya riga ya tambaya daka kai ka yi hakuri wannan tambayar yanzu babu kofar sake yin ta to wannan hadisin idan muka dube shi tun daga farko da malam ya kawo shi a babin da yake karantar da mu matsayin wanda ya tsantsance tauhidi sai muka ga jigon babin a cikin wannan hadisin ne kuma mafi girman abin da wannan hadisin ya kunsa na sako shine girman tawakkalin masu tauhidi tauhidinka ba zai kai tauhidi ba tsantsar tauhidi har sai ka yarda da Allah madaukakin sarki ya zame madogara a gare ka a cikin dukkan bukatunka baka fargaba ba fargabar Allah ba baka kauna da sa tsammani ba daga wajen Allah ba tauhidin ka ya zama haka kafin ka zama tsantsar mai tauhidi baka sa tsammani da kauna ba daga wajen Allah ba sai tsantsa a wajen wani Allah a wajen Allah subhanahu wataala sai tsantsa a wajen Allah subhanahu wataala kake sa kauna kake sa tsammani kake sa rai sannan baka tsorata ko fargaba ta wani Allah Allah kadai ake fargaba Allah kadai ake tsoro haka tauhidinka bai zauna ba matukar kana zaton wani alheri daga wajen wani Allah matukar kana zaton wata mafita a wajen wani Allah tauhidinka bai zauna ba matukar kana fargabar faruwar wani abu da kai daga wajen wani Allah kana ganin wani Allah zai iya sabbaba maka wani abu ya same ka kana tsoron sa kana fargabar sa kana takatsantsan kuma ba Allah ba to tauhidinka da saura
da wannan ne fa ake zama ahlus sunna kuma izala take kafuwa a zuciyar mutum ba wai zuwa masallacin izala ai sallah shine shiga izala ba domin da yawa daga cikin bayin Allah suna zaton cewa idan ka fara zuwa masallacin izala ka zama dan izala wasu haka suke zato shi yasa sai ka ji ma wani ana ce masa ai ya zama dan izala ai a masallacin su yake sallah saboda a masallacin su yake sallah sai aka ce ya zama dan izala ba iya haka bane ba wannan alama ce daga alamomin izala amma izala aqida ce tana littafi mallam ba a kafin take ba na masallaci tana littafi yanzu mota mai zuwa Kano anan tashan mas idan ka hau ta dan izala sai ya ce ka shiga izala to da ka shiga mota dan izala a aqida ce sai kun hada fahimta daga zuci ta irin waɗannan mas'alolin ne sai ka zama dan izala jama'a an gane to shi yasa ba mu rabuwa da karatu a masallacin zamu zo sai mu yi karatu domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da tawfiki na shari'a to kar ya zama ya yarda da izala kadai a masallaci a ya fahimci me ake nufi a ilmance a dura masa ilimi ya zama an gudu tare an tsira tare kar a zo a yi ta sallah tare kuma kunkumi da goro a zo a yi ta sallah tare kugu da layu rashin tawakkali da dogara da fatu da dogara da surkulle sai an rabu da wannan sai an yadda cewa babu tsimi babu dabara sai ga Allah la haula wala quwwata illa billah tsantsar tawakkali ke kana kasuwanci ba tsumbace tsumbace ba kulle kulle ba bori ba zuwa wajen kan bori ba neman duba ba bugun kasa ba guru ba laya ba zobe ba komai kake kasuwarka ka dogara ga Allah madaukakin sarki jarin ka yana kakkadewa baka tsorata ba wani hukunci ne na Allah ya biyo ta kanka kuma kana ta addu'a kana ta roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare maka dukiyarka da imaninka ba tare da ka kewaya bayan wani dutse ka je ka san wani makaryaci kazami mara sallah kana neman ya shigo cikin lamarin ya kawo maka agaji ba mai kunna hasken rana ya gaza jama'a an gane sai ka yarda baka da tsoro baka da fargaba a wajen aikin ka baka tsoron arna baka tsoron matsafa baka tsoron mayu kana hidimar ka ka rike azkar da sallolin ka farilla da nafila da azumin ka farilla da nafila da ayyukanka na alkhairi kana karanta alqur'ani mai tsarki Allah kadai ka dogara da shi shine zai iya maka cikin dukkan lamarinka idan ka samu wannan to ba shakka ka shiga turba ta sunna turba ta izala amma idan baka samu wannan ba to fa da saura cikin lamarinka kar ka bari kazamai su dinga tayar maka hankali ana zare maka ido ana baka tsoro ko da rana ko da daddare ana tsinka maka zuciya kar ka yarda da wannan ka dogara ga Allah madaukakin sarki shine wanda ya san bayyane kuma ya san foye dan haka abinda sakon da wannan babin yake karantar da mu kenan shi sa waɗannan bayin Allah suka samu wato wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki na shiga aljanna babu ko hisabi saboda tsantsan dogaro gare shi da suka yi kuma ba abu ne mai sauki ba tsantsan dogara ga Allah madaukakin sarki suka yi sai Allah ya musu tukunci da su wuce su shiga aljanna ko hisabi ba za a musu balle azaba akwai waɗanda za a yi musu hisabi su shiga aljanna kenan tsantsan tauhidin su bai kai na waɗannan ba jama'a an gane wanda tauhidin su yake irin na waɗannan to zai wuce shiga aljanna babu hisabi babu azaba Allah ka sa mu na cikin su amin To kuga kenan tauhidi ba zallan sani bane, ba zallan kawai ka san tauhidi, kawai ka san ana tauhidi, ka san Allah ɗaya ne shine kadai tauhidi ba. Ka abuwa da yawa a ciki. Shi yasa bisa al'adar malam a littafin nan, idan ya kammala kawo babi, to sai kuma yazo ƙarshen babin sai ya rufe mana shi da zaƙulo mas'aloli. Waɗannan mas'alolin su za su ƙara tuna maka babin da saƙonnin da ke cikin babin. Sannan waɗannan mas'aloli da malam zai kawo za su ankarar da kai saƙon da malam yake so ya isar maka da wannan babin. Idan ma kai ko malaminka bai hararo saƙonnin ba, to malam da kansa ya ciro saƙonnin shikenan. Inda ba buƙatar a rinka tunanin me yasa malam ya kawo ayan nan, me yasa malam ya kawo hadisin nan, shi da kansa ya fitar da dalilan. Shine fihi masail. A cikin wannan babin akwai mas'aloli da fa'idoji da za mu tsinkaya kamar haka. Al-ula, mas'ala ta farko, ma'rifatu maratibin nasi fi tauhidi, sanin matakan mutane a tauhidi. Mutane a tauhidi matsayi-matsayi ne, mataki-mataki ne, wasu sun fi wasu tauhidi, wasu sun fi wasu tauhidi. Shi a tauhidin kasa. Yanzu a wannan karatun da muka yi, ai a majalisin da ya gabata mun yi karatu kan cewa neman magani halal ne. Zaka iya neman magani imaninka bai taɓu ba, baka da lafiya, ka sha magani ko ka yi allura, ko a yi maka ƙarin ruwa, ko a yi maka ƙarin jini, ka samu lafiya, ka gode wa Allah maɗaukakin sarki, kuma imaninka bai taɓu ba, kuma kana mai tauhidi, kuma kana mai tawakkali. Amma akwai oganka, shi ne wanda maganin ma ba zai nema ba, wannan ya sha kanka a tauhidi malam. Kai ba kai laifi ba, amma shi ubangidanka ne. Ka yarda Allah shi ke ba da lafiya, amma sai ka bi hanyar sababi. Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya hukunta rayuwa kowane abu da sababinsa. Ba ka zo nan ba sai da ka taho, da haka sababin zuwanka nan shi ne tahowarka. Haka Allah ya hukunta kowane al'amari da sababinsa. In ka ce cikinsa ya kulle, sai a ce wani abu ya ci, yana zazzabi sai a ce sauro ne cije shi, goshinsa ya fashe, dutse ne ya buge shi, ƙafarsa ta karye, keke ne ya kaɗe shi. An haifu, aure aka yi. Da haka kowane abu da kake gani sai Allah ta'ala sai ya ɗamfara shi da sababinsa. Wani sababin Allah ta'ala da kansa yake kawo shi, wani sababin kuma mu ne da kanmu Allah ya ba mu ikon zuwa da sababin. Baka koshi ba sai da kaci. An gane? To shi ɗaukan sababi don zuwa ga bukata ba laifi ba ne a wajen Allah maɗaukakin sarki. Amma kar ka jingina wa sababin biyan bukatar. Sababi ba zai iya biya maka bukata ba. Ka ɗauki sababi kamar kaɗa faida da za ka yi zuwa wurin karatu. Ka ɗauki magani bai wuce haka ba, matsayin magani bai wuce haka ba. To kar ka ɗauka cewa sai da magani ka rayu. Kawai sababi ne na samun lafiya ko rayuwa idan Allah ya ga dama. Idan Allah bai ga dama ba, magani baya hana jinya, baya hana mutuwa. Kamar yadda in ya ga dama, ba magani ma ana warkewa. So don haka riƙon sababi ba aibu ba ne. Shi yasa yazo cikin wani hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce za ku dogara ga Allah, tsantsar dogara yadda ya kamata a dogara gare shi, da ya muku arziki irin yadda yake wa tsuntsu. Tsuntsu shi yake fita cikinsa da yunwa, sannan kuma ya dawo cikinsa a ƙoshi, har ma ya yi guzurin da zai ba wa ɗansa. Tsuntsu bai jingine buhu ba, bai ajiye abin da zai ci gobe ba, tsuntsuwa bata dingine ba bata aje abin da za a ci gobe ba in gari ya waye sai a fita in aka tashi dawa sai a dawo a koshe kuma da guzuri wannan ba zai kuma sanya in an je an samu ai ta dakawawa a hada buhuhuna a zuwa aje saboda gobe tsuntsu baya ka iya abin da yake cikin sa da wanda yake koto da iya wannan yake tahowa Allah ya kai mu gobe yace to da za ku dinga haka irin na tsuntsu kuma da kun ga arziki babu abin da yake jawo talauci illa fargabar gobe illa fargabar gobe nana Aisha radiyallahu anha tace da dan abincin mu a ragaya muna diba muna dafawa wata rana tsausayi yasa muka sauko muka auna muna sauke shi muka auna sai ya kare wannan hadisin malamai suka ce idan ka duba tsuntsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da shi wajen tawakkali har ake har yake cewa da za ku dogara ga Allah irin na tsuntsu to shi tsuntsu sarkin tawakkalin idan gari ya waye fita yake ba kwanciya yake a cikin sheka ba sai suka ce wannan fitar ita ce sababi duk tawakkalin tsuntsu ya fita nema sai dawo a koshe to haka kai ma duk tawakkalinka to yana daga cikin tawakkalin bin sababi idan baka bi sababi ba to tawakkalinka bai gama cikawa to akwai wani wanda idan jinya ta same shi tunda magani ba dole bane ita kanta samun lafiyar ba dole bane ba dole sai ka warke ba wanda yace in baka lafiya dole sai ka warke ka zabi ka zauna a cikin jarrabawa Allah yana rubuta maka lada idan mutuwa ta same ka ka zabi ka koma ga Allah madaukakin sarki da tsantsantacciyar zuciya baka yarda wani abu ya zo ba Allah ba ya baka wani taimako ko na halal ne to irin wannan tawakkali ya wuce na mai neman magani to shine ire-iren waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar alkiyama Allah zai ba su aljanna ko hisabi babu to kaga wanda yayi jinya ba neman magani saboda tawakkali ya tsara wanda yayi jinya ya nemi magani yana mai tawakkali shine mallan yace za mu fahimci matakan mutane a tauhidi amma kowa mai tauhidi da mai neman maganin da wanda ba neman magani da wanda bai neman maganin ba kowa mai tauhidi ne amma tauhidin wancan ya tsara wannan asaniya mas'ala ta biyu ma ma'ana ta haqiqo mun ji menene ma'anar tsantsance tauhidi a wannan karatu tsantsance tauhidi ka duba tun daga annabi ibrahim da Allah ta'ala yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya sifanta annabi ibrahim da sifofi biyar kuma yayi umarni da ai koyi da shi jagoran tauhidi ashe tauhidi da ake nufi shine irin tauhidin da mutum yake yin sa da ilimi yake yin sa da wato tsoron Allah komawa zuwa ga Allah kafuwa akan ibada nisantan shirka da kuma cikar dogaro ga Allah madaukakin sarki wanda shi kuma ya fito a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas da mallan ya kawo mana a cikin wannan babi to hakikanin hakikat tauhid ba shine kada ma'arifa ba idan ka je wasu musamman a waɗannan
wato tafarkai batattu alfirqu dhalla zaka tanda basu za basu damu da tauhidi ba a sunna ne kadai a duk waɗannan aqidin da ake da su a sunna ne kadai zaka ga an matsa akan tauhidi ana kokarin a wayarwa mutane kai akan tauhidi idan ka shiga sauran aqidu zaka samu sun rena tauhidi kawai in dai ka san Allah to shikenan Allah ma sai a ce maka ɗaya ne amma fa ba a hana ka abubuwan da zasu kishiyanci wannan aqidar ba sai a ce maka ɗaya ne amma fa za a dubulbula maka wannan ɗayan takartaka da waɗansu fahimta da wasu aqido da dole suna cin karo da wannan yaddar taka ta ɗaya takar Allah a sunna ne kai ba za a gaurya maka ba ba abinda za a cusa maka na ilimi da zai kishiyanci ɗayan takar Allah masallaci za ga hatta yadda suke bautawa salihansu da waliyansu da nadaddin shehinansu zaka ga nau'i ne na bauta maganganunsu zaka ji akwai maganganu da suke cin karo da tauhidi da kadaita Allah madaukakin sarki idan ana yabon wani sai ka ji a cikin yabon ana bashi siffofin Allah su babu tauhidi babu tauhidi don haka mu fahimci me ake nufi da tsantsan tauhidi asalisa mas'ala ta uku sana'uhu subhanahu ala ibrahima bi kaunihi lam yakun minal mushrike yadda Allah tsarkakeccen sarki ya yabi annabi ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikeen da kasancewar sa bai zam daga cikin mushrikai ba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi bai yi shirka ba bai yadda da shirka ba kuma baya tarayya da mushrikai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cikin suratul maryam da annabi ibrahim yake cewa sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا النبي إبراهيم يبن كان دبا بنسا ينا من أو كان مش الكوري زي لو كان مسافر الله أما فتاد ده هكا زي بر كل دسو زي نسنتيس وأعتزلكم مزن نسنتي كل دكو زن نسنتي تاريا دكو zan bar yadda kuke wama tad'una min dunillahi in barku in bar abin da kuke bauta wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi in je in bauta ubangiji na a can yadda zan kadaita asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya allati falamma atazalahum yayin da kuma ya kaurace musu kaga yayi wuce na shine lam yakun minal mushrikeena annabi ibrahim shi bai yi tarayya da mushrikai ba arabi'a mas'ala ta hudu sana'uhu ala sadatil awliya'i bisalamatihim min ashirki Allah madaukakin sarki ya yabi wato manyan waliyai ya yabi masu girma waliyai bisalamatihim min ashirki wato da yadda suka kubuta daga shirka waliyan Allah salihan bayi Allah ya yabe su da kubuta su daga shirka cikin suratul mu'minun malan ya ka a farkon wannan babu إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون للي وأن دا سكيدا واتوس أنصر تاكا أنصر سبودة أنا ننصر لهم بنك جنسو سكي تاري تاري والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ودكما سكي إيماني دا آيو يوم بنك جنسو والذين هم بربهم لا يشركون كما سوني وأندا باسا شركا دا وبنجدسو وأنا سوني سادات الأولياء دا ما لن يكي نفي أنا السادسة الخامسة مسألة تبير كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد كسان شور نيسانتر توفي دا كما واتو للس ما قنو موتا min tahqiqit tauhid yana daga tsantsanta tauhidi amma idan kun kula karatun da muka yi ba yin tofi ba a neman tofi shi wato yin tofi ba za ka raba shi da tsantsar tauhidi ba saboda ai tofi addu'a ne wanda zai yi wa kansa tofi saboda ciwon ciki ko saboda tsari zai yi bacci kamar yadda ya tabbata a sunna annabi alaihi salatu wassalam yakan yi tofin tsari in zai yi bacci irin amanar rasulu da yace duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara da daddare to a wato Allah madaukakin sarki zai ba shi kariya babu abin da zai cutar da shi har gari ya waye haka duk wanda ya karanta da safe babu abin da zai cutar da shi har zuwa dare wannan tofi ne ai kaga wannan dogaro ga Allah ne wannan tsantsar tauhidi ne da wanda zai karanta kul huwa da falaki da nasi a tafin hannunsa ya shafa a jikinsa zai kwanta bacci don ya samu kariya daga sharrin shaitanin mutum da shaitanin aljan wannan duk yana cikin tofi wanda kuma dogaro ne ga Allah madaukakin sarki dan haka ba ana nufin mutum yayi wa kansa tofi ko na jinya ko na neman tsari wato shi ba tsantsance tauhidi bane a mutum ya roki a yi masa tofi shine wato yake da raunin shine rauni a cikin tauhidi naka kasancewar neman tofi da kuma maganin lalas na wuta min tahqiqit tauhid wato nesantar hakan din yana daga tsantsance tauhidi as-sadisa mas'ala ta shida kaunul jami'i li tilkal khisali wa tawakkul kasancewar abinda duk ya hada waɗannan siffofin shine tawakkali la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna ba sa neman ai musu tofi kuma ba sa lalas na wuta don magani sannan kuma ba sa dogaro da canfi don neman sa'a sai aka ce wa ala rabbihim yatawakkaluna kenan me yasa suka hada nan siffofi cewa ba sa neman tofi ba sa lalas ba sa ainihin wato canfi saboda me لأنهم على ربهم يتوكلون سبودا ga ubangijinsu ne kadai suka dogara shi yasa suka siffanta da waɗannan siffofi shi yasa mallan yace wato kasancewar abin da ya hada musu waɗannan siffofin shine cikar dogaro ga Allah madaukakin sarki haka idan mutun ya samu tawakkali kenan wato zai samu kwanciyar hankali daga dukkan wata barazana As-sabi'a mas'ala ta bakwai umqu ilmi as-sahabati li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi 'amal zulfin ilmin sahabbai saboda sun san annahum lam yanalu dhalika ba za su samu wannan matsayin ba illa bi 'amal sai da aiki ta yaya za mu gane wannan zulfin ilmin sahabbai zulfin ilimin sahabbai ta yadda zamu ga sun fahimci ba za su samu wannan matsayin ba sai da aiki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin yace mutum 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi balle azaba sai ya tashi ya shiga cikin gida wato sai Allah madaukakin sarki sai ya jarrabi mazauna wajen da fasila aka samu wani dan tseko na cigaban zancan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin gida. Ya shiga cikin gida ba sun shiga tattaunawa ba. A kokarin su na su gano waɗannan mutane ne 70,000 din nan. Da suka tashi masu hasashe a cikin su me suka ce? Wasu suka ce la'allahumul ladina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tayu su ne waɗanda suka yi abota da annabi alaihi salatu wassalam suka kaura da shi zuwa makka suka taimake shi a garin madina suka je yaƙi da shi suka yi tafiye-tafiye da shi suka taimake shi wannan addinin ya ɗaukaka tayu su ne za a saka musu da wannan matsayi wasu suka ce a'a la'allahumul ladina wulidu fil islami falam yushriku billahi shay'a tayu su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci dan haka ba su ma taɓa yin shirka da Allah kaga kenan misalan da suke kawowa ko hasashen da suke yi
ba su dogara akan wani abu ba aiki ba ba aiki ba sai suke hasashen ayyuka saboda sun san babu wanda zai shiga aljanna sai idan Allah ya jarrabe shi da aiki sai Allah ya jarrabe ka da aiki mafi karancin aiki kalmar shahada don haka kaga kenan sahabbai ma sun san cewa haka kawai zikau wai dan kana son wani ba za a ce ka zo ka shiga aljanna ba kaga ba su ce ba tayu su ne waɗanda suke kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ce ba tayu su ne masu bege ba su faɗi haka ba sai suke faɗan manya-manyan ayyuka amma kaga a tauhidin yanzu sai a zo ana ce maka ai wanda ya ga wanda ya ga wane wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga shi ma dan aljanna kuma wannan malamin ba 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 ma manzon Allah ba sallama ba ma Abubakar ba ba Umar ba ba Uthman ba ba Aliyu ba ba sahabi ba kai ba ma manya-manyan malamai masu littafi ba irin su Imam Malik masu muwatta irin su Bukhari masu ba a cikin su bane wani ne daban wanda ba ko littafi ko akulmi ba littafin sa ko akulmi nan biyu kuwa komai ba a ce wanda ya ga wanda ya gan shi ma wai dan aljanna ne kaga wasa da tauhidi ne wasa da tauhidi ne wannan tafiyar malam ka batta ka je ka shiga siyasa ma wata kawai wannan tafiyar malam ka je garma ka je kai siyasa abuka dan haka sahabbai suna da zurfin ilimi ba su fahimci wasu abubuwa da mutane da yawa yanzu suka dauro akai ba ko da yake dama rayuwar da ake yanzu ta gurbatattun akidin nan ba ta ilimi ba ce ba ta ilimi ba ce domin abinda zaka ga suna yi ka san ba harka ce ta ilimi ba ba harka ce ta ilimi ba jahiliya ce tsantsa ce sa harkar take da population ai in malamai za a tara in harka ce ta ilimi to wanda mai ilimi za a yi ko amma in ta jahili ne fa yawa to wanne suka fi yawa da masu ilimi da jahilai daga an cika titi ana ta hatsaniya to hidima ce ta jahilci duk wanda ya fito ya gani shiga zai arha ce da ita ka ba hidima ce ta ilimi ba to bai kamata ka ga abu a wajen ka ɗauka addini ba ne ka ji abu daga bakin irin waɗannan ka ɗauke shi yardaddai a wajen Allah ba ilimi yana littafi asamina mas'ala ta takwas hirsuhum ala alkhairi yadda sahabbai suke da kwaɗayin alheri a wannan babin mun ga yadda sahabbai suke da kwaɗayin alheri ta yaya to labari aka ba su mutum 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi balle azaba ya tashi ya shiga cikin gida me ya kon su bude wata chapter daban ko kuma tunda yanzu wanda suke dare dare in yana zaune ya tashi a sake kuma a bude shafin gulma a sai aka dauko wancan batun saboda damuwa da son alheri maganar aljanna ba aka yi babu hisabi don haka mu tattauna ya za a yi suwai kaga in yanzu ne aka wa'azi aka tashi aka faɗi farallar aljanna da kaza da kaza da kaza da ana tashi wani kawai in ya buga wayarsa daga nan ya shiga wani kuma yana tashi zai bude Facebook shikenan ya ci gaba da hidimar abin da yake ci amma sahabbai sai suka damu suna so su san menene da sababin da zai sa a shiga aljanna babu hisabi suna so su gano suna so su gano kun ga wani yaki da aka je annabi sallallahu alaihi wasallama a da daddare sai ya ba da wani sako ya ce gobe idan Allah ya kai mu da asuba zan danka tuta a hannun wani wanda yana son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa ma suna son sa gobe Sayyidina Umar ya ce na kwana cikin zillin
buri na ace ni ne
ah to an ce yana san Allah da manzansa Allah da manzansa san sa kai da Allah manzansa san in ya faɗa haka akan ka ba an kai ka gama ba sanwa yanzu kai imanin ka ya samu stamp sannan ka san matsayin ka wajen Allah
sayyidina Umar yace akai sallar asubahi manzon sallama ya juyo yadda ya saba juyowa yace ina zo ne sai ina dago wuya ina dago wuya ina leƙawa yace ban taba kwadayin a kira ni a bani shugabanci ba sai wannan ranar duta za a bayar ta yaki kaga shugabanci ne yace amma nayi kwadayin wannan shugabanci yace ina mika wuya sai yayi kaman ya ganna sai naga ya sake duba wani wuri
ni kuma so nake a ce yawa ai kai muke nema
ida zabai suke da kwadayin alheri dai garshi annabi alaihi salatu wassalam ce ina ali ce ina ali eh radiyallahu ta'ala anhu ajabai tayi at-tasi'a mas'ala ta tara fadilatu hadhihi al-ummati bil kammiyati wal kayfiyati falalar wannan al'ummar mun ji falalar wannan al'ummar bil kammiyati ta fiskar yawa wal kayfiyati da kuma suffa wannan al'ummar ta yi fice akan sauran al'ummomi bil kammiya ta fiskar yawa wannan al'ummar ta fi sauran al'ummomi yawa kun gani a cikin hadisin yadda annabi sallama yake sai na hango wani gugun jama'a duhu baki kirin na tarin jama'a a wata riwaya wato duhun har ya tabo sararin samaniya saboda yawansa aka ce wannan al'ummar ka ce a bayan kuma ya ga wani annabi da mutum kasa da goma wani ma da mutum uku wanda mutum biyu wanda mutum ɗaya wani ma ba kowa tare da shi wanda ya zo da jama'a ta azo a gani kafin sa annabin Musa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya fi yawan jama'a kuma haka annabi tsira da amincin Allah subhanahu ta'ala gare shi yana da yawan jama'a kuma ba wannan ba wato yawan jama'ar sama a gidan aljanna jama'ar sa a gidan aljanna sun fi yawa wato mun fi yawa an gane Annabi sallallahu alaihi wasallam wa tsaron sa da sahabbai yace da su kwa yarda a ce ku ne ɗaya bisa hudu na yan aljanna sai suka ce kwarai ya ma'aikin Allah ɗaya bisa hudu yace to ya kuke gani idan aka ce ku ne ɗaya bisa uku suka ce a ɗaya bisa uku ma aljanna yace to ina mai tabbatar muku da cewa a tsammani na ku ne rabin yan aljanna duk sauran al'ummomin kuma su ne rabo a cikin wani hadisi yace mu ne cikon al'umma 70 al'umma 70 ake da ita mu ne na 70 din kenan al'umma 69 su za su kawo rabi mu mu kawo rabi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aljanna sahu 120 za a yi al'umma ta ce sahu 80 sahu 40 ne za a raba wa sauran al'umma 69 jama'a an gane haka wannan al'umma ta yi fice wajen yawa musamman a gidan aljanna sannan ku duba idan an kwatanta wannan al'ummar da al'ummar duniya gaba daya mushrikanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbansa ku fa idan an kwatanta ku da mushrikai wajen yawa bai wuce farin gashi ba a jikin bakinsa bakin bujimi bai wuce farin gashi guda ɗaya ba a jikin bakin bujimi ko bakin gashi guda ɗaya a jikin jan bujimi ku ga kenan an kwatanta mu da yawan jama'a na duniya mushrikai mu kaɗan ne amma kuma idan an je aljanna kuma mu ne mu tsami rijiyar a yawa a cikin aljanna wagatar da aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam dan haka wannan al'ummar ita ce al'umma mafi yawa domin dukkan al'ummomin ne in ka tare wasu ba wani annabi guda daya wanda yake da al'umma da take yawanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi kadai shine fa zai yi gogayya a wasu ruwayoyin ma shi zai ja biyu bisa uku yan aljanna ɗaya bisa uku sauran annabawan gaba daya za su hada ɗaya bisa uku aljanna dan haka wannan al'ummar tana da yawan gaske wal kaifiya haka wajen siffa wajen siffa wannan al'umma ta yi fice siffa mai siffa ta imani da ayyukan alkhairi da karban da'awa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ta'ala yace kun kasance al'umma mafiya daraja da aka cire a cikin mutane an yi al'umma 70 ku ne na 70 din al'umma 69 didda aka yi kumfita ta'muruna bil ma'rufi kuna yin wa'azi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah dan haka ta fiskar karban da'awar da imani da da'awa da yarda da Allah ta wannan fiskar ma mun sha bamban da sauran al'ummomi ku duba suratul baqara ku ga waɗanda suka yi imani da annabin Musa da kuma irin wahalar da suka bashi sun yarda da shi fakin amma suka dinga yawo da hankalinsa wani lokaci in ka san malami mai bada dariya har ai ta dariya a tafsirin saboda tsabar yadda suka dinga wahalar shi kuma sun yi imani al'ashira mas'ala ta 10 fadilatu ashabi Musa falalar wato mutanen annabin Musa yanda suka bi sauran al'ummomi yawa banda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata asharata mas'ala ta 11 ardul umam alaihi salam wato bijiro da al'ummomi da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gani cikin wannan mas'ala cikin wannan babi athaniyata asharata mas'ala ta 12 anna kullu ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiyha mun ga ashe kowace al'umma za a tashe ta ne ita kadai tare da annabinta kowane annabi da al'ummarsa za su rika wucewa lokacin da za a tashi kowane mutum zai tafi zuwa ga annabinsa ne ya shiga cikin tawaga as-salisata asharata mas'ala ta 13 qillatu man istajaba lil anbiya'i karancin waɗanda suka amsawa annabawa mun ga wani annabin mutum 10 wani mutum 3 wani mutum 2 wani mutum 1 wani ma babu ar-rabi'ata asharata mas'ala ta 14 anna man lam yujibu ahadun yati wahdahu ashe dukkan wan annabin da ba wanda ya amsa masa zai zo dai shi kadai din a sahunsa shi kadai zai zo ba kowa tare da shi domin ya riga ya sauke nauyin da Allah madaukakin dora masa ba kuma rashin fasaha bane ko rashin gwaninta ko rashin iyawa a kaddara ce da hukunci na Allah madaukakin sulki so bai wa Allah laifi ba dan ya zo shi kadai bai zo da kowa ba al-khamisata asharata mas'ala ta 15 samaratu hadha al-ilmi wato mun ga fa'idar wannan ilimin wa huwa adamul iktirad bil kasara shine wato rashin roduwa da yawan aiki wa adamuz zuhdi fil qillati da kuma rashin wato da kuma rashin rena karamin aiki karka rodu da yawan aiki karka rena karamin aiki ina zamu ga wannan ilimin a cikin babin namu cikin wannan hadisi domin waɗannan 70 da aka ce za su shiga aljanna ba mu hisabi me ya kai su ga wannan matsayi la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna gaba ɗaya ma dukkan abin da ya kai su wannan matsayin bari ne ba aiki ba an gane bari ne ma ba aiki ba wani kuma yana ta sallah yana ta azumi yana ta sadaka yana ta kaza ga wani kawai magani ne bai nema ba ya samu wannan matsayi so kar ai rudu da yawan aiki kar kuma a rena karamin aiki kar ka zo don kana da dan kai mai yawan azumi ne ko kai mai yawan nafila tsayawar dare ne ko kai mai yawan karatun alqur'ani ne ka rinka jin cewa ai kai wali ne haba mun kun an je lahira ma ai mu za a fara kira ai ni da kullun sai na izo 5 ni da kiyamu lalle ba kan kautawa mala ni da kaza ni da kaza kar yawan aiki ya rudar da kai kamar da hankalinka
kar kuma ka rena alheri duk karancin sa, baka san da wanne zaka shiga aljanna ba. Misalai akan wannan suna da yawa.
As-sadisata asharata na 16, ar-rukhsatu fi ruqya min al-ayn wal huma. Mun ji yadda aka yi rangwame dangane da yin ruqya, yin tofi na kambun baka da kuma tofi akan wato harbin abu mai dafi. As-sabi'atu asharata mas'alata 17, wa muku ilmi salaf, wato zurfin ilimin magabata, li kaulihi kad ahsana man intaha ila ma sami'a, saboda Sa'id ibn Jubayr shine yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a, hakika dukkan wanda ya yayi aiki da iya abun da yaji ya kyauta, walakin kaza wa kaza, sai dai mu kan Abdullahi dan Abbas ya ba mu labarin kaza da kaza da kaza da kaza. Fa ulima, sai aka san cewa annal hadith al-awwal la yukhalifu thani, hadisin farko da wancan yayi tofi saboda yana da hadisi akan tofi, bai ci karo da hadisi na biyu na Abdullahi dan Abbas na masu shiga aljanna babu hisabi ba, domin wancan na farko na tofi halal ne yin tofi, wannan kuma hadisi na biyu na masu shiga aljanna babu hisabi tsantsar tawakkali ne hana su neman tofi, so babu karo a tsakani. As-saminata 10, mas'alata 18, bu'udus salafi an madhil insani bima laysa fihi, yadda magabata suke nesantar da ayabe su da abin da basu aikata ba, wato bu'udus salafi nesantar da magabata suke yi an madhil insani daga yabon mutum bima laysa fihi da abin da bai aikata ba. Mummunan hali ne mutum ya so a yabe shi da abin da kuma bai yi ba, ba aikin ka ba amma ka so a yabe ka da shi, mummunan hali ne. Allah ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati min al'adhab wa lahum 'adhabun alim. Allah ta'ala ya ce kar ka yi tsammanin waɗanda suke son a yabe su, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, kar ka yi tsammanin waɗanda suke alfahari da abin da suka yi, kar ka yi tsammanin za su tsira daga adawa. Ka yi kana alfahari, mu ne muka yi kaza, mu ne muka yi kaza. Wa yuhibbuna an yu'malu bima lam yaf'alu, kuma suke son a yabe su da abin da ba su yi ba. Wannan ayar ta san da na karanta ta, sai na tausaya wa 'yan siyasa. Kamar sai kaga ce kamar da su ake. Mutum yana sanya alfahari da abin da yayi, ya tallata abin da yayi da alfahari, sannan yana son a yabe shi da abin da yayi, yana son a yabe shi da abin da bai yi ba, an yuhmadu bima lam yaf'alu, yana son a yabe shi da abin da bai mai ba a ce shi yayi. Allah ya ce kar kai tsammanin za su tsira daga azaba. To ka duba a cikin karatun mun nan da muka yi yadda magabata suke gudun a yabe su da abin da ba su yi ba, ta ina shi wancan abu nan Hussein ibn Abdulrahman da yace abu mai harbi ya harbe shi da daddare, ya ga faduwar tauraro, amma sai yace ba musalla nake ba lokacin, shine abin da mallam yake nufi anan. Sai amma fa ba sallah nake ba lokacin, saboda kar yayi shiru bai faɗi haka ba, a tashi wasu suna cewa kai gaskiya ka ji bayin Allah, shi lokacin tauraron ya faɗo ma tayi sallah yake tai, sai aje ai taya bansa ana koda shi sai ya ja layi. An gane? At-tasi'ata asharata mas'alata 19, qauluhu anta minhu, da yace wa ainihin wato da yace wa Ukasha, da Annabi alaihi salatu wassalam yace da Ukasha anta minhum, kana cikin su, alamun min alamin nubuwa, alama ce daga alamomin annabta, ta yaya za a san dan aljanna sai da wahayi, ba a iya sanin dan aljanna ko dan wuta sai da wahayi, dan haka da yace kana cikin su wannan alama ce daga alamomin annabta, ba a bugun kirjiya ce wannan dan aljanna, ba dan aljanna ne wanda yayi shahada, ko mutuwa shahada mutum sai a zata masa shahada. An gane? Amma ga ɗan shiya su ba ruwan su, da mutum yayi tsokala an bindige shi, sai kawai sai a je a rubuta masa, a rubuta masa kawai, a rubuta ce shahidi, kawai shahidi kawai zace shi shahidi ne kawai an sa shi a safin shahidai a ji a kawata kamarin sa ai masa hidima ai waye da sauran su shikenan a dinga kuma tana shi shekara shekara ana bikin tana shahidi wa na shahidi wa an yi wa Allah hukunci cewa ya shahada ga wani nan a cikin tawagar manzon Allah sallama ya mutu a wajen yaki arna sun kashe shi an samu gawar sa sahabbai suna wani yayi rabo annabi alaihi salatu wasallam cewa awafin nar ko ne yana wuta kaga ni a wajen ku za a san yayi rabo ko a waje na kaga ni kuna cewa wani yana aljanna yace ko dai yana wuta to barawo ne kaga dukkan alamomi na shahada sun bayyana masa amma sirrin wahayi ya saba abinda magani na Allah ato saboda rashin ilimi kawai sai mutane su dinga tattara mutane suna cewa kawai sun yi shahada idan shahadar kuke so ku je ku roƙa musu Allah ya sa shahada ce mu ba ma kyashi guri na aljanna ba wanda ya sai zo mu nawa ne harwana da ku je ku roƙi Allah ya ta dura su ba mu da matsala amma ku rika shishigi wa Allah shine kawai abinda mu ba za mu lamunta ba rika shishigi a ce kawai wani ya shahada a'a muna kyautata masa yayi shahada muna roƙon Allah ya karbi shahadar sa mu irin mutuwar da yayi a fahimtar mu ta shahada ce muna roƙon Allah ya karbe shi a matsayin mai shahada ita ce tarbiyyar sunna a ba ji akai wa Allah kawai ce shahidi kuma a raka shi da ganga ana sharewa kuma ga shahidi za a ji abin ne shi sai a lahira za a bambace al-20 mas'ala ta 20 fadilatu ukasha mun ji falalar ukasha ya shiga cikin mutum 70,000 sauran 69,999 su kuma sai gobe kiyama insha Allah ta'ala za mu zo muna layi ana irga mu amma dai guda ɗayan nan ukasha ya fito al-hadiyatu wal-ishrun mas'ala ta 21 isti'malul ma'arif amfani da lafuzza jirwaye ne kamar wanka shine al-ma'arif amfani da lafazi jirwaye mai kamar wanka ta ina da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wancan sabaka biha ukasha ya riga ka wato wannan ya nuna iya zancan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda yake da wato kaifin basira isar da sako cikin kankanin lokaci wanda ya dace an gane ko wannan cikar fasaha ce shine ma'arifu kun ga dukkan amsoshi guda biyu masu hadari bai bayar su ba roƙa mini Allah na zam daga cikinsu amsar ko dai kana cikinsu ko kuma baka cikinsu duk sai kauce wannan saboda kowace tana da hatsari idan ya ce kana cikinsu wani ma zai tashi kaga daga nan har a zo kan wanda baya ciki kaga hatsari ne amsar baka cikinsu zai kar masa zuciya sai tsoratar da shi ba kaɗan ba duk sai kauce waɗannan amsoshi sai ya ce ukasha ya riga ka to haka ake so mutum ya zama mai iya kalami kalaminka ba sai a wajen mace ba wani sai ya kafe standar mashin yake iya kalami a wani lungu kida zai iya kalami ya kalallame mace da surutu da ba amma a kasuwa ɗan kasuwa ne bai iya magana da kwastoma ba ma'aikaci ne bai iya magana a wajen aiki ba lebura ne bai iya aiki da abokan aiki bai iya magana da abokan aiki ba bai iya magana da iyalansa a gida ba bai iya magana da 'ya'yansa ba bai iya magana da mamansa ko abokansa a masallaci ba bai iya amma ya iya kalallame yarinya da surutu a'a iya magana ka iya magana da kowa ka san wannan babba ne wannan abokin ka ne wannan kasa yake da kai wannan shugaban ka ne wannan limamin ka ne wannan ladani ne kowa ka san irin yadda zaka yi language din da zaka yi magana da shi wannan shine iya magana mas'ala ta karshe ta 22 husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wato kyan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyan hali kun ga bayan iya magana ma da sanin me ya kamata a ce sannan akwai kyan hali yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaucewa dukkan abin da zai sa wannan mutumin ya ji bacin rai ko ji damuwa a ransa. Sannan kuma bai hantare shi ba, sai ce ukashi ya riga ka, bai ce ba karka sake min wannan tambaya, a'a bai yi muzurai ko ya zare ido ko ya kaza ba, ko da ukashin ya tambaye shi bai bashi wata, sai ya ce kana cikinsu kai kuma ukashi ya riga ka. Wannan kyan hali ne babba, ana to wani ko tambaya ba amma saboda girma, wani in yayi magana kawai sai dai oke, sai dai yassa, ba a mar tambaya ba a komai, an gama sai dai a nade a tashi kawai ya gama jawabi duk abin da yake ranka kamar kayanka saboda girma. Amma annabi alaihi salatu wassalam yayi magana, an yi tambaya ya bada amsa, wani ma yayi tambaya ya bashi amsa, kuma ba wani a gefe mai cewa kai 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 ya isa ka kar ku damu annabi. Kyan hali sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa daraja, Allah ya kara masa daukaka. Allahu ba'athu maqaman muhammadan alladhi wa'adta, Allah madaukakin sarki ka tara mu cikin abin da muka yi na daidai, ka tara mu aladan sa abin da nayi kusure ubangiji, Allah ka gafarta mani. وصلي اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد بن عبد الله. وإن شاء الله يكرم مال اللافية تعالى إيماني دإيالانسا يكرم مالا دكا شري يكرم ولا يور مالا البركة تعالى إيالانسا يكرم مالا بوتي من البركة كاي مالا. Amin tare da sauran ƴan uwa baki daya. Wannan sanan yace yana neman addu'ar malam da ƴan uwa musulmi, Allah ya shiryar da shi. To ubangiji Allah ta'ala ya shiryar da kai, ya dora ka akan tafarki madaidaici, Allah ya nutsar da zuciyarka, ya dora ka akan turba ta kwarai tare da mu baki daya da iyalanmu da zuriyarmu. Wannan yace menene ingancin wannan sigar salatin? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. To wannan salatin ba na sunna bane, salatin Shi'a ne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ko wa ala ali Muhammad, wannan salati ne. Amma wa'ajjil farajahu, wannan ƙari ne da ƴan Shi'a suka yi, wai ma'anarsa ya Allah ka daɗa tsira wa Muhammad da iyalan Muhammadu, ka kuma gaggautar da farin cikinsu iyalan. To kaga ka gaggautar da farin cikinsu, su tunda sun riga sun gina aƙidarsu akan an zalunci Ahlul Baiti, suna nan a cikin baƙin ciki jira suke a jira na alkiyama, a shashanya sa Abubakar da Umar da su Usman da sauran sahabbai, a tafenta su a kora su wuta, sannan ne wai Ahlul Bait za su yi farin ciki, da kuma masu jiran Mahdi, wai Mahdi zai zo shi can wanda yake can Iraki yake cikin kogo, zai fito a nan gaba, idan ya fito kuma zai tashi Abubakar da Umar ya sake kashe su kashewan haddi, ya tashi Aisha kashe ta kashewan haddi, kashe su da aka yi ba kashewan haddi ba ne, zai raya su sai ya kashe su. In yi haka ya rama wa Ahlul Baiti, suna nan da soki burutsunsu kala-kala, suna ta lissafa musu a can yadda suke haduwa. To amma salati da ya zo a sunna da salati ne da baraka, Allahumma salli da Allahumma barik. Kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabi alaihi salatu wassalam da alayensa da sahabbansa da matayensa, duk sun zo a cikin salati. Kisa galibi salatin da zaka ji an cire sahabbai, an cire matayen annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, su biyu. To galibi wannan salatin wato ya danyanta akan harshen ƴan Shi'a, galibi ahlus sunna suna sa sahabbai a cikin salati, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya sahabbai a cikin salati ya sanya matayansa a cikin salati an gane ko yawa wannan hali wannan yake cewa tambaya bisa wannan hali da muke ciki na tsadar rayuwa shin mallam a ina matsalar take a mahanga ta musulunci daga talaka ne ko daga shugabanni ne a to a wannan lecture ce ai ai duka biyu daga talaka daga shugabanni duka biyu wane ne bai da laifi babu talaka da laifinsa baja-baja shugabanni da laifinsu kaca-kaca ba sai dai Allah rufa asiri ba ubangiji Allah ka fidda mu ka kawo mana sauki Allah ka rufa mana asiri ka yaye mana damuwa da bakin ciki ubangiji Allah ka biya mana basussuka Allah ka ba mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka kara musu lafiya matafiyan mu Allah ka sauke su lafiya ka dawo da su lafiya matattun mu Allah ta'ala ka gafarta musu kasar mu Allah ta'ala ka sanya mata albarka Allah madaukakin sarki ka daidaita al'amarinta ubangiji Allah ka kawo sauki cikin dukkan abin da yayi wahala abin da ya tsanani Allah ta'ala ka saukake shi ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya masu ba mu tsoro da firgici Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ka kawo mana karshen kowace damuwa da fitina ubangiji Allah ka taimaki musulunci da musulmai a ko ina suke a kasar nan da duniya baki daya Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu ayyukan mu kasuwancin mu sana'o'in mu Allah ka sanya albarka ƴaƴan mu zuriyar mu jikokin mu ubangiji Allah ka sanya musu albarka kaman arziki shiriya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين